Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Yau da Gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Duk ranar Laraba shirin Yau da Gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 3 ga watan Janairu na shekarar 2024 za mu yi waiwayen batun kalubalen ilimin firamare musamman a yankunan karkara da muhimmancin sa kayan makaranta ga yara 'yan makaranta. Masu saurare, muna tafa da ƙarin bayani. Kamar yadda muka ambata, a yau shirin zai waiwayi irin dimbin kalubale da ilimin firamare ke fuskanta a makarantun gwamnati da ke yankunan karkara. Da ya hada da yanayin karatun, malamai, kayan karatun da dai sauransu da dama, har ma da batun sanya kayan makaranta, wato uniform kenan. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin Yau da Gobe. Masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu zan ja gefe in bar ku da wakilin mu a kanan Davon Najeriya, wato Mahmud Ibrahim Kwari, inda ya ji ta bakin masana akan kalubalen karatun firamare a yankunan karkara, inda ya tattauna da Dr. Musa Sufi da Comrade Haya Shaibu Ngugu, inda ya fara da tambaya ɗaya daga cikin su kan irin kalubalen da ilimin ke fuskanta.
Shi babban kalubale yana da yawa a makarantun da suke da kara musamman kamar firamare. Amma dai mafi muni a cikinsu kusan muna iya kallonsa da yanda ba a iya saka masu kansu yawancin mutanen karkarar su fahimci mahimmancin ilimin da za su zama sun zage dan tsaye su ma wurin tabbatar da cewa yaran nan suna zuwa makarantar da kuma tabbatar da cewa waɗanda ya kamata su zo su kula da makarantar suna zuwa ba. Wanda kuma shi ya haɗa da ya samar da damar da wasu makarantun da malaman da ya kamata ma su zo duk da su ma dama sun yi karanci ba su zuwa, so ba IBB a tabbatar an je wurin nan. Sannan waɗanda ma malaman suke da karancin yawanci su kuma ba ƙwararru ba ne, yawanci dama wani kawai wani ne saboda ya samu dama ta siyasa da aka zo ana nema kawai aka ba da su don mutane. So zuwan nasu da kuma zuwan su wurin ilimin yawanci ba yinsa suke da wannan ba. Akwai kalubale na tsaro da ke faruwa a irin waɗannan yankuna na karkara, watakila tsakanin gari da gari akwai gonaki ko wani yanayi da yakan samu har akan samu abubuwa na yi wa yara ƙanana fyaɗe, musamman mata da mazan ma kuma a samu ƙwaci wani sa'in ma har da kisa. Sannan akwai batu na su kansu kamar yadda na ce rashin samun ƙungiyoyi da suke shigowa wannan su ba da gudunmawa. Na ce ƙungiyoyi na nufin ko da a garuruwan ne kasance wasu na zuwa suna kamar a ce volunteers, so rashin waɗannan volunteers ɗin da za su zo masu baya sa aikin kai su zo su riƙa ba da gudunmawa a wannan fanni na ilimi, shi ma wannan wani babban ƙalubale ne. Amma kuma babban ƙalubalen shi ne kamar yadda muka fahimci cewa kamar watakila ko dai mu ce gwamnati tana sana ta bari ko mu ce waɗanda ya kamata sanar da gwamnati bayanan yanayin da gaske a kawar da siyasa gefe, to watakila su ne ba sa yi ko kuma gwamnatin tana iya kau da kai a baya. Saboda ka kallo tsare-tsaren na gwamnati da ake ba wasu bangare na ilimi mahimmanci fiye da waɗannan da suke su ne masu fi mahimmanci, da yana maka cewa kenan ita kanta gwamnatin akwai ƙalubalen ta wurin sanin cewa wannan bangare yana da mahimmanci.
To Comrade Yahaya Shaibu Ngugu, me za ka ƙara na ɓangaren ƙalubalen ilimi ga yaran da suke zauna a yankunan karkara a Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa?
To maganar gaskiya abin da ya haifar da wannan shine tsarin da aka samar na farko ga harkar ilimi. Misali, waɗanda suke jagorancin al'ummomin nan duk sun ci gajiyar irin abubuwan da aka samu a kan harkar ilimi a tsohuwar Najeriya, musamman tsohuwar Najeriya ta Arewa kafin zuwan demokradiyya.
Wace ce tsohuwar Najeriya ta Arewa?
Ta lokacin Sardauna, har lokacin da aka samu, har lokacin Gawan Hayyakawo, lokacin Murtala Hayyakawo, lokacin Obasanjo miƙa mulki hannun farko. Daga nan aka fara samun
miƙa mulki na farko ke
nan, miƙa mulki na
farko
daga jamhuriya ta biyu. Jamhuriya ta biyu tana ƙarewa, aka fara samun matsalar, aka fara samun matsalar ilimi, domin har ƙarshen jamhuriya ta biyu zaka ga babu wanda ke da daraja fiye da malamin makaranta. Domin duk makarantar da kaje a lokacin daga primary har secondary, in kaga mai sabon babur a da malamin makaranta ne, in kaga mai sabuwar mota malamin makaranta ne, in kaga mai sa kaya mai kyau malamin makaranta ne. Akwai tsari, akwai girmamawa, akwai mutuntawa. Hujja guda ɗaya shine waɗanda suke da alhaki gudanar da wannan harkar su aka ba. Bayan da za a ɗauke ka ko da a da a ministry ma'aikatar ilimi, ba za a ɗau wanda ba shi da background education a bashi permanent secretary a ma'aikatar ilimi. Yanzu ka za a iya ɗaukan kowa a bashi, ko ka koyar ko kai education ko ba kai ba, za ka ɗauki ka. Sannan duk directocin da ke ma'aikatar ilimi suna da alaka da harkar da ta shafi koyarwa.
Wato ko dai tsofaffin malaman makaranta ne,
ko tsofaffin malaman makaranta ne, kuma tsofaffin ma'aikata na harkar ilimi. A takaice dai suna da masaniya, suna da ruwa da tsaki akan abin da ya shafi harkar ilimi. Sannan kuma daga baya sai wani tunani ya fara zuwa mutane ba tare da la'akari da yanda kasan nan take ba, shine na fito da wannan 6334 system of education din nan wanda ya ruguza harkar ilimi gaba daya.
Wai kai ajiye, ma'ana kai shekara shida a primary,
shida
a secondary,
shida a secondary, huda jami'a,
huda jami'a,
wanda da ƙarshe shi ya kauda teacher training college. To kai da teacher ruguza teacher training college TTC, teachers colleges nan da ake, wanda tun kana gama primary ka san cewar kai kana kammala primary za a zaɓi wanda ya cancanta tafi makarantar secondary ko makarantar teacher training college, bisa ga yanda suke da girman su da tsarin su da nutsuwar su da kowa, kowa an san inda za a tura shi daga interview. Bayan mutum ya kuma interview, ya zo interview, daga nan za a wawware. Tun daga aji ɗaya na secondary school ka san kai malamin makaranta ne, saboda haka ka san daga wannan tarbiyyar ta koyo da koyarwa zaka tashi. Domin zaka fara kana teachers training college, kana shiga form 3, zaka tafi wani abu da ake cewa teaching observation. Aikin ka kiga za a tura ka wata makaranta, kaje aikin ka, kaje ka shiga ajin ka zauna ka ga yanda malamai suke koyarwa a shekara ta uku.
Kai sigar koyarwa zaka nazarta. Sigar
koyarwa abin da zaka kalla kenan. Zama kawai zaka yi aji gaba daya tsawon wata uku. Bayan ka zo shekara ta hudu kana form 4 zaka shiga, san daga nan kuma zaka fara shiga, zaka je a ƙarshen shekara ta hudu zaka tafi wani abu da ake cira teaching practice na farko, wanda kuma nan ne za a baka aji na ƙaramin aji, na aji daya, aji biyu ko aji uku, ka je ka koyar. Bayan ka gama ka shiga aji biyar, ajin ƙarshe zaka tafi teaching practice na ƙarshe, wanda shine kuma in ka je nan za a iya baka aji hudu, aji biyar, aji shida, aji bakwai na primary. To kaga daga nan ka goge. To amma yanzu zaka zo kai shekara uku NCE. A shekara uku na NCE kusan gaba daya da fuso daya ko biyu zaka yi dan teaching ɗinka ba, saboda kuma duk lokacin ka wasu theories ake gaya ma,
labarurruka
ake gaya ma, kuma labarurrukan misali mutum 500 ne ya aji duk ake gaya musu labarin, da wanda zai dauka, da wanda bai dauka ba, da wanda yake wani tunani, da wanda zaka ji zaka ga mutum ya gama teachers college amma hakikanin koyarwan ma bai san yanda ake yin ta ba.
Wai da kai maganar rashin malamai, shi ma da Dr. Sufi ya maganar rashin malaman nan. Wai rashin malaman ne adadin su, misali a ce kaman zauren nan a ce aji ne ana bukatar malamai guda biyu, kuma sai ya zama ko guda uku sai ya zama malami ɗaya ne, ko kuma a ana da malaman ne amma ba su kai nagartar malamai ba.
Babu wanda, duk akwai. Na farko babu malamu masu yawa, sannan na biyu malamu ba su da nagarta, sannan na uku hatta yawan ɗaliban da ya kamata kowane malami ya ɗauka abin ya fi shaka. A nan muryar Amurka aka taɓa kawo rahoto a wata makaranta a ƙaramar hukumar Ungugu, aji ɗaya class 2B yara 450, to aljani ne malami zai koyar da yara ƙananan yara fa aji biyu, yan aji biyu mutum 450 a muryar Amurka aka yi wannan rahoton a nan a karamar hukumar
ga yawa ba
ga abin da headmaster yake cewa suna buƙatar ajujuwa da zai accommodating yan class 2 ma a wannan lokacin aji guda 32 to da yara za su iya koya da malami zai iya koyarwa kowanne irin malami ne ba malamin da za a samu yara ƙanana yan aji biyu mutum 400 a ce koyar da su ya koyo ba ma zai iya ba kwata-kwata tunda dai ba aljani bane shi so to kaga kenan gwamnatin ta sani kowa da kowa ma ya sani to ina malaman suke kuma yanzu haka zaka je ka samu akwai makarantar da take kusa da birni wanda kuma malaman sun yawa amma malukan malamai da yawa daga cikin malaman ba sa so a tura su garuruwan karkara
to me yasa
saboda mai wani nisa albashin su bashi da yanda zai kai ba su da gurin kwana a gurin ba su da isasshen kuɗin da zai kai su gurin nan inda kullum mutum zai ji
to Dr. Musa akan maganar malamai din nan da aka ce ba sa akwai su wani lokaci a wasu makarantun birni amma a karkara ba sa son zuwa a me kuka gano cewa baya ga rashin son zuwa din nan ya sababa karancin malaman a yankunan karkara
to kamar inda mallam ya fara magana akwai haddar rashin samun ingantaccen tsari na yanda shi kan tsarin koyarwa da malaman karkara za su kasance saboda mutumin da ke cikin birni ko wasu abubuwa na rayuwa da suke kula da su so wanda idan ka zo kana maganar malami a karkara to dole kai kuma tunanin wasu abubuwa da za su janye masa misali gidan kwana misali dan abin hawa misali wani tsari na kuɗaɗe da za su saka waɗannan kadai suna iya zama sun karfafa masa gwiwa da je wannan sannan a nuna kimar su darajar sa kamar yadda malami faɗa a da duk wani committee da za a yi duk wani taro da za a yi headmaster yana ciki headmaster ma a wani lokacin har kan fuma mai unguwa ko mai dari kima da wannan saboda a lokacin ana ganin darajar ilimin
su ma da jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe har yanzu dai muna nan kan batun da ya shafi ilimi inda a wannan karo za mu je ga wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim a tattaunawa wacce da masu ruwa da tsaki a harkar kan mahimmancin sanya uniform ga yara 'yan makaranta amma kafin nan yanzu sai ku biyo ni zuwa madafawa to kitchen domin jin girkinmu na yau tare da Hussein Suleiman a Kaduna Najeriya.
Farko dai abin da za ta nema za ta nema ɗan ta ƙashinta mai kyau mai taunuwa don in ka jima sai ka nema ka ce a ba ka ƙashi mai kyau ko na rago ko na sa mai kyau to idan kika tare da ƙashinki mai kyau na ta da ƙashi to sai ki tare da kayan miyanki kamar tumatir tattasai da ɗan taru da albasa sai ki aje shi gefe sai kuma ki nemi ganyenki na alayyahu da ya kuwa mai kyau sai ki tare da sai ki aje shi ne a gefe
na'am
sannan sai ki nemo kabewarki mai ja mai kyau in san kabewun ma kala kala ne akwai wacce ki gabata da ja wacce kuma tana da ja to ki nemo mai ja mai kyau
wacce zaka ga ta danyi yalo yalo haka
yawwa hajiya to ta nuna kenan ta abin da sai ki nemi ta wajen da sai ki nemi gadakki da kakkiya mai kyau ita ma sai ki aje wata ma akan dan soya ta saboda ta bada garɗi da kamshi sai ka tana da miƙaƙƙe ne kyau sai ka ajiye to daga nan sai ki samu manjanki don mafi yawanci mun kin ga aron filiya da manja wasu sukan yi da man gida amma dai duk gani in kana so ya ba ka ma na yi abin da sai ka samu manjan ka mai kyau shi ma sai ka ajiye wasu sukan sa ƴar daddawa wasu kuma su da amma ni dai sai mu zan yi to shi gaskiya ne kan sa ƴar daddawa ta takalwa mai kyau ita ma
eh gaskiya
sai kuma dan nan na zamani da yan gode yanzu shi ma akan yi da shi in kika tare da waɗannan kayan da kina da nan ya ajiya farko dai duk kowane za ki samu ruwa ki wanke abinki karkar tsakanin ganye da kayan miya sannan kuma da wannan cin kabewarki
na'am
ki wanke ta ita matar sai ki ajiye ta
ita kabewa an fi son ɗanya sabuwa ko ana iya yi da kauɗa
in ci an wasu wasu kuma in kika samu kauɗan suna iya wanke a sai su dafa ta in gani saboda kun ga bushasshe ne to in kika tafasa da kika wanke kina iya kuma sai ki sake turba ta a turmi sai ki maida ta cikin san waki to in kuma Allah ya sa an samu danyen ma alillahi alhamdu ga an huta ke dai wasu suka muta ta hada da kayan miyan da shi kabe wasu a fiye a niko wasu kuma ba sa niko wasu su batta su danda a cikin miya don wasu su fito su ganta kamar ni dai na fito in ganta kaɗan-kaɗan a cikin inda irin ta basu a markaɗe ta gaba ɗaya ne an ce ulika ganin ta cikin miya gunduwa ko koda kaɗan-kaɗan ki haka to idan kika zo kika samu kika aka hura wuta aka zuba manja aka ɗan tanana da ɗan kayan miya aka motsa aka motsa aka motsa kayan miya da kika ga ya ɗan jiri kaɗan ya ɗan fara nuna shi ke na hada sai ki tsaye da ruwan miyan ki dama already kin fi riga kin tafasa kashin ki kan ta kwashin ki ya kin tabbata ya tafasa ya nuna yadda za a samu tauna ci ana tsere wannan ruwan miya sai ki kawo ne ruwan ta kwashin kuma yake juye ki shi ne ma za ki juye ki suye ki ta kayan miya to idan kika juye wallahi da kika kaci ruhi idan kina son daurewa ne sai ki zo an ba ki son daurewa sai ki batta sai ki kawo ki rufe ki bar shi ya dan bararraka yana yin bararraka yana yin bararraka dama already kin wanke ka bewa ki ne kyau ita ma an dadda a ta yadda za ta narke cikin dahuwa sai ki wanke ita wani suka yaki zuba ta sai ki rufe ki ajiye ina nan bisa wuta yana da bararraka yana da bararraka sai ki ji izinin Allah kuma sai ki ɗaga sai ki buɗe ki gani in da ma ka gishirin ki kin ɗan yayyaka gishirin ki dai an kawo ɗan abun ɗanɗan wasu kan sa da wani kuma ba sa sawa da wuri ana nan sai ki zo ki kawo alayyahu ki kin wanke da ya kuwa ki dai idan amin nan zai kawo maka baki ka san kayan miya ta taushe sai ki zuba hajiya yana ne yana duka kan wuta yana duka kan wuta ta ɗan zuwa ta fi kayan yan gyaɗarki isan samun ke wasu kan so su ga gyaɗa lukuli wasu ba su su ganin lukuli wasu kan su ga ganin kwayoyin ta a ciki ne ko da guntu-guntu ne ba biya ba sai ki kayan gyaɗarki kuma na ɗan tsaka ki zuba yana ne yana bararraka yana ne bararraka an jima ka ɗan sai ki buɗe ki sa ce ka bi ki ɗan motsa ki motsa ki motsa kika ki dan nan ta aika wuri sai ki dan tsaya ki bi in kika dan tsaya kika bi cikin san bishiri ya ji dan majin ki abin dan dan yake ya ji ya ci gwada dai abin da wakin ki yake san yayi ki saki dan dan ki ne da abin ki ke rufe ki ba shi dan mintoci
wanzi ya usaina ban da tsinin fashin ki ba ban ji kin yi maganar nama ba ko kifi ko ita ba a sa mata nama ko kifi ita miyar taushe
ana sawa inda bukata haji amma mu dai gaskiya mu dai nan kasa mu dai tantaka shi inda akwai shi da shi ake miyar taushe haji amma idan kana bukata an akwai kifi kana iya sawa
watan dai wannan tantakwashin yana dai matsayin kamar dai shi ne naman miyan kenan ko
kware ko yana da ma'ana kuma in kana da naman ma haji kana so za ka ta amma mu dai tantakwashin nan gaskiya mun ba shi muhimmanci a miyar taushe saboda yana ba da ma'ana za ka ga har sha miya idan miyar taushe tana wani walkiya dan kwargon nan biya ta su sama gari nan ko ka san kayan ne da gaje ne ya kunshi ta ji gida ta da yadda ya zo ta uku ba ka san da wanda aka bari ta sa dan abin dan dananka miya da ya bada ma'ana to alhamdulillah insha Allah miya in ce kauriya jiya idan da miya kunshi ta samu zaka ta aka dan samu samun nan ya kuwa ya fito sannan kuma ga ganyen ka ga kuma gida ta ji to alhamdulillah nan wurin miya kunshi ta hajjia sai tuwo sai a nemi tuwon da za a hada a ci da ita to kin ga hajiya ana mata tuwon shinkafa wasu sukan yi tuwo irin na sarambiɗa ko kuma su yi tuwo na alkama ko su yi tuwon acca amma dai mu mafi dai abin da a arewacin mu na Najeriya ƙasa Hausa mun fi yin da tuwon shinkafa
to yanzu tun da dai mun yi miyar taushe ai ya kamata kuma mu yi mata mahaɗi sai ki mana tuwon shinkafa hajiya Usaina
yawwa hajiya to kin ga akwai shinkafa zuman ma ya Hausa tana tuwo sannan kuma akwai fara danya ita ma ana tuwo da ita amma in dai kana so ka bar hajiya kuma ya baka sha'awa ka samu farar shinkafar ka ne kyau danya ta tuwo ce ke tuwon shinkafa da ita don zai baka sha'awa kuma ta inda za ka gan shi liya ya yi kyau amma ita ma zuman ma ya Hausa ita ma ana tuwon da ita in Allah ta kasa aka samu mai danko za ka gan ta tuwon ka ya biye ki kuma musamman yan baro shinkafa yan baro gumon ma ce amma kuma ana tuwo da ita to ajiya idan uwar gida za ta yi tuwon ta na ɗanye shinkafa farko da Allah ta yi za ta gani shinkafar ta mai kyau idan ta tashi yin wannan tuwo na shinkafa ta ɗauko tukunyar ta mai kyau mai tsafta ta ɗaure wuta ta nemi ruwan ta mai kyau ta ɗora da sauka da ta dan sa ruwan da dan kima idan tuwon shinkafa yana da ita bai ne na bahiya aka kara ne ruwan sanyi sai ya fake
to
ko da a lokacin nan ya fi ku an kwaje sai da iwa zuwa an zuma dan sai ya fake
na'am
kun da an kace kun da an sanya mai ruwan sanyi
na'am
amma idan wajen ta ruwan su isan shi to idan ya tauka sai ta kwalfi sai ta rage sai ta ajiye idan ta wuce wani shinkafa ta ta wanke ta tsane ta tsafta rage in mai kasa ce in ba mai kasa ba ce alhamdulillah ta hanga ta wanke ta shi ke nan sai ta wuce ruwan ta ya tota ta rage wannan takan fitar wanda za ta kara ta ajiye ta da shinkafar ta
shine muke ganin kenan da lokacin da iyayen mu suke yi sai ki ga wata ƴar karamar tukunya a gefe ko an zuba ruwan zafi a ciki a gefen rushi
ana yin wannan ma ya an kana so sai su sa ƴar tukunyar ka zanta ka faɗa ko ƴar buta a gefen murhu sai kuma kawai da an wanke shinkafar sai a zuba ta ko da ba ta tausa ba to idan tana cikin nuna tana cikin nuna ta tsotse da ta nuna ba wannan amfanin ruwan nan kenan da ke gefe sai a ɗauko shi da zafin shi ko ya tausa ma sai kawai a zuba in ga madadin a ce an zuba ruwan sanyi to amfanin sa wannan ruwan kenan in ta zo tana nuna tana tsotse da ta nuna ba sai ka ƙara zuba to alhamdulillah sai ka taɓa kiɗan shinkafar ta ta yi biya ita ne sai ta kama ci ki zauna ki tuke mu tuwon ki ta shiga har wani dan koyi ki yana ji hajiya ki tuke ta ya tuku ya tabbata shi ba ka ta mu ta tuku lulu to shi kana ji sai ki tada gumaraki ki tada ji kwalliyarki ta malmala da kwalliyarki kina liliya kina jefa ina liliya kai kamar yanzu ma zamani da yazo hajiya leda suna sa a leda suna kulliya suna ajiya suna sa a leda suna kulliya suna ajiya ke sai kiliya daidai yanda ke so in za a fara kwasa mai gida a kwashe sannan a zo a kwasa ma yaran gida sannan a kwashe sauran wanda za a ajiye alhamdulillah tuwon shinkafa ta gama ta nuna an kwashe tsaf ga miyan mutu ta wuce.
Masu sauraro barkamu da dawowa daga kicin da fatan an ji daɗin girkin namu na yau yanzu kuma za mu je ga Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato a teburin tattaunawarmu.
To muna dubi ne zuwa ga irin kayan makarantar da ɗalibai wanda suke makarantar gwamnati suke sawa wanda muke ganin yana da tasiri a yanda suke mai da hankalinsu akan karatu idan muka yi la'akari da yanda makarantu masu zaman kansu suke ƙoƙarin ganin sunansu ɗaliban sun yi shiga wanda yake ƙara musu karsashi a makaranta. Shin wani irin tasiri kuke ganin shi wannan kayan makaranta yake da shi ga ɗalibi? Malama Umma Muhammad Ibrahim a wacce take ita tsohuwar principal ce a ɗaya daga cikin makarantun gwamnati za ta mana bayani akan tasirin kayan makaranta musamman na makarantun gwamnatin da muke da su a ƙasar Najeriya akan ɗalibai wanda yake iya dakushewa ko kuma ya ƙara musu karshe a makaranta.
Da farko dai shi abinda ake ce ma uniform bai ɗaya, to abinda aka ce maka bai ɗaya kuwa ka san yana da tasiri. Don in ban da tasiri ba za a ce mishi bai daya ba, ba za kuma tilasa ka a ce ka yi shi ba. To shine uniform yana da tasiri sosai.
To tasirin sa kan shi dalibi fa,
ai ka fita ma tsaftsaf, ka san kai ma kana cikin kungiya, don kaman kungiya ne in ka sa uniform tare kuke, ba ka ware kanka ba. To in ka sa kokolwan ka ma gaba ɗaya ta dauka, ka san kana cikin mutane ne da an killace su za su je neman wani abu mai amfani kuma su samu amfanin shi.
Tuma da haka Nijiya, kamar yadda na jefa mata shi wannan tambayan a nake hangen shi wannan kaya da yara suke sawa musamman na makarantun gwamnati inda za ki ga yaro ya zo makaranta kaya a yage ko kuma ma ba a wanke ba, za ki ga ko takalmi ma bai da shi na kirki slippers yake sawa, wato takalmin zuwa bayi. Shi yana tasiri akan tunanin yaro a makaranta kuwa?
Kwarai da gaske yana da tasiri. To kuma tasirin ma da yake da shi za mu iya cewa kashi biyu ne, saboda wani lokaci akwai yaron da bai kayyai ma kanshi komai ba, iyaye ke mashi ma'ana uwar shi ita ce take kulawa da wannan abubuwan. Akwai yaron da zaki ga shi a makankantan shi ya fahimci cewa bai kamata ya fita da kayan da suka yage ba ko ya tafi makaranta da takalmin da yake kaman slippers ne ba na zuwa makaranta ba, uwar ita za ta nuna cewa maza ka sa ka tafi da sauransu ta kora shi a haka, to zai fito na farko tare da bacin rai, sannan na biyu idan ya shiga makaranta dole wannan abin zai rika damun shi, saboda ko abokan karatun shi ma dalibai kenan da suke karatu tare, wasu za su rika nuna shi suna dariya, wasu ma za su rika aibanta shi. So sannan wanda ya kamata ya taimake shi akan wannan ita kuma bata bada wannan gudunmuwan ba, ma'ana uwa ita ma ta nuna bata damu da shi ba, ya taho a haka, to sai abin ya hadiye ma yaro yawa, wani lokaci kuma sai zama ma hadda ma malamai su ma suna iya nunawa a nuna cewa ya zo da kaya ya gaggu, ko a fito da shi gaban aji a ce ai mai dariya da sauransu. Ita kuma malama ko malami a nashi hikiman yana sa ai wannan ne, saboda ya zama yaro in ya je gida ya fada cewa ya kamata a dinke mai kaya, ya kamata a gyara da sauransu, to sai zama wannan abin ya ma yaro yawa shi kadai, kuma a irin wannan kananan shekaru sai kaga a ƙarshe yaro bai gane komai ba, wani haka zai wuni a makaranta yana kuka, wani yana kunci, wani ma daga kuka haye bacci shikenan har a tashi bai ma san me aka yi ba.
To kika magana akan darajar shi wato kayan makaranta wanda ake ce mishi uniform a turanci, zaki ga akwai makarantun masu zaman kansu wanda waɗansu lokutan zaki ga suna mukotaka da su waɗannan makarantu wanda ake ce public school, wato makarantun gwamnati, amma kika shigar da yaran suke yi na da bambanci, ba wai dan saboda ana koyar da su wani abin da yafi na waɗannan yaran da suke makarantun gwamnati bane, a'a amma an yi wani tsari na inda yaron zai ji cewa shi wani abu ne yana da martaba, yana da mahimmanci a rayuwa, ta inda zai je wani wuri ne mai mahimmanci a rayuwarsa, an masa shiga mai kyau, yayin da shi kuma wanda yake zuwa makarantar gwamnati aka bar shi da kaya wanda ya gada iyaye da kakanni, ma'ana kayan makarantar gwamnati kaya ne wanda zaki ga an yi shekara kusan 50 da shi ake yi har yanzu, su ake ta amfani da su kuma ba tare da an canza komai a cikin tsarin ba. Wani irin tasiri kuke ganin shi wannan abu yana da shi a kwakwalwa da tunanin dalibin da yake makarantar gwamnati, wanda yake ganin ƴaƴan da suke zuwa makaranta masu zaman kansu, kuke ganin zai shafe karatunsa da tunaninsa?
Zai shafe shi sosai, saboda kin ga kwakwalwan shi yanzu ya riga nuna mishi ma akwai bambanci tsakanin shi da wancan da wancan, karatun ma yana ganin tsarin an riga an nuna bambanci, shi je kana tafi ne kawai, shi ko wancan yana ganin a komai shi a tsare yake, komai shi komai tsaf-tsaf, kwakwalwan shi a bude take, shi ko an riga an ware shi, shi yana tunani shin me zai je yi ma, menene zai kashi
kai shi ko ma benci kenan,
ai duma ma benci ma bai taso ba, shi fa wannan gashi shi an riga an san da shi, shi fa ba a san da shi ba, je kane kawai. To a haka zai shiga ajin yana tunanin wancan yaron ai gaba ɗaya makaratun su daban, shi ba abinda ake karantarwa ma wancan shi ake mishi ba, shi malamin wancan daban, na malamin shi daban, shi malamin shi ma gaba ɗaya ma shi bai san abinda yake ba, saboda wancan yana ganin akwai tsari ya fito tsaf, shi ko an ce mishi ne kawai gashi, kuma wannan uniform din kullun fa ya zo ya tarar da iyayen shi, yayyen shi, bayan shi ma kannan shi shi suke sawa, ba canji
sai ba saki na shi ma yayi,
ai riga
ma tutan Najeriya
an riga an ajiye shi ne fa kawai gashi nan ne kawai, ka je ka sa ne je kana yi ka, yawa to da za a samu canjin nan a canza kai, to ne ma ko a gida kaga yau an yi kuka, gobe kaga an yi kuka na an sa man shanu an sa nama,
akwai mamanci
kake ka san akwai tsari, to kai wannan kwatuwan wannan tuwon shine, to uniform din nan fa shine, a canza mishi shi ma zaka ga murnan ma da zai yi, sai tafi mun kwakwalwan shi ta bude yana murna, kiran malamin ma zai zo ka karantar da ni, to babu canji shine fa, yana gani malamin ma iri daya ne, makarantar ma iri daya ce, kayan ma iri daya ne, abinda za ka karantar da shi duk iri daya ne, ba canji.
Malama Khadija, ita uwar shugaban makaranta ke nuna cewa akwai fa tasiri babba wanda yake taba kwakwalwa da tunanin dalibin da yake makarantar gwamnati, saboda yanayi da tsarin kayan makarantar da yake sawa, idan aka yi la'akari da irin kayan makarantar da masu zaman kansu suke sawa, har inda take tunanin wanda yake makarantar gwamnati tsarin kayan makarantar da sai yake yana jin ma kaman shi rakiya ya zo yi.
Haka ne, kamar yanda malama ta faɗa, dole yaro yana buƙatar canji, ba ma yaro ba ko babba ne, yau da gobe idan aka rika maimaita abu guda ɗaya babu canji, yana sa ka ji abu ya gundare ka. To kaman waɗannan ɗaliban da suke zuwa makarantun gwamnati na kaman public schools din da ake cewa, yana daga cikin abin da yake sa yaran da farko ba su ma dauki makaranta a matsayin makaranta ba,
har kunya suke ji
kawai in ka fita zaka tafi kawai, ya koma wani wuri ne dai da an gari yawa ya kamata in je, 'yan rana kuma ya tsakan dawo gida. Maganan me za ka yi, kowane fa'ida yake da shi a rayuwarka, kowane tasiri an ma jingina wannan. Shi yasa ko da za a je makarantar yaro yana wani tunani. Ana aji ana koyar da shi, yana hankalin shi ba ma a wannan yake ba. Amma kaman yanda kowa ya sani, abu mai kyau ido na son gani.
To masu sauraro, baki ɗaya a nan ne za mu ja labulan shirin, inda muka kaga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, da wadda ta haɗa mana shirin baki ɗayan su Julie Lawrence Gresham, ni Hawwa Sharif da na shirya na gabatar, ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC.